أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسكة سادعاء ونمسلاتي من البركة مسلاتين الإمام البخاري ذكر لي جزاكي أتكن وانا قرينا كانوا أو أنا يبتشين العربة يو تفس قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدوه إلى قريه الثلاثين ترى ونكم يكدي دي دا شرن دبقي ga watan 12 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Alwabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib wan nafar babban malamin nan mashhuri Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala amin wannan shine darasin mu na 74 a wannan littafi idan kuma ba a manta ba mun fara bayani ne akan hadisin Shaddad ibn Aws hadisin Sayyidul Istighfar wanda muka ce malamai su ba wannan hadisi muhimmanci kwarai da gaske sun yi littafai da bayanai akan sa akwai littafin Safari ne Natajul Afkar sharh hadisi Sayyidul Istighfar akwai risala ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda take cikin majmu'atul masail da shafuka ne yayi sharhin wannan hadisi haka nan sauran malamai da suka yi wa littafin sunna sharhi sun yi wa wannan hadisi sharhin kamar al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo abinda yake cikin sa da istighfari da suna sayyidul istighfar sayyidul istighfar yana nufin afdalul istighfar yana nufin mafi falala istighfari kuma kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa hadisi ne mai girman gaske saboda ya kunshi ma'anoni masu girma kwarai da gaske za mu ga hadisin ya fara da bawa أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan zamu ga cewa da farko bawa yana tabbatar da rububiyyar ta ubangiji Allahumma anta rabbi ya ubangiji ya Allah kai ne ubangijina ma'anar kai ne ubangijina kai ne ka samar da ni ka halicce ni daga babu sannan ka ni'imta ni da dukkan abinda dan adam yake bukata dan ya rayu ka bani rai ka bani ci da sha ka bani numfashi ka bani dukkan bukatu na don haka gani yanzu a gaba gare ka kamar yadda kai min ihsani ka kyautata wajen halittata da ya hore min abinda halittar take bukata to ya ubangiji ka kara kyautata min ta hanyar kai min gafarar zunubaina kai mun wani ihsani kari akan wanda kai mun ta hanyar gafarta min zunubaina haka bawa ya mika wuya ga rububiyar ubangiji Allahumma anta rabbi sannan ce la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai kai kadai wannan kuma tabbatar da uluhiyya ce ta ubangiji to cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa babu wani wanda ya cancanci bauta sai shi saboda me saboda shine ar-rab kasancewar shi yayi halitta ya samar da duk abinda ido yake gani to shi cancanta abauta masa wanda bai iya halittar komai bai kamata a ce shi aka bautawa fa man yakhluqu kaman la yakhluq Allah ce wanda zai yi halitta zai zama kamar wanda ba zai iya halittar komai ba saboda tunda har shi yayi halitta ya kamata a bauta masa shi ya kamata a kadaita da bauta yadda babu wani wanda yayi tarayya da shi wajen yin halitta to bai kamata a samu kuma wanda za a yi tarayya da shi wajen bauta masa zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu ce wannan shine ubangijinku wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shine mahaliccin komai fa'buduhu dan haka ku bauta masa ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ce ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku saboda haka bayan tabbatar da rububiyya sai bawa kuma ya tabbatar wa da Allah subhanahu wataala uluhiyyarsa cewa shi kadai ne ya cancanci bauta khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni ni bawanka ne wato a karkashin ikonka nake sai yadda ka ga dama da ni umarninka shine mai zartuwa shine abin zartarwa saboda ka ni bawa ne mai kaskantar da kai a gare ka shine ma'anar ubudiyya kuma ana abduka kowa bawan Allah ne ko yana so ko baya so shi bawan Allah ne kullu man fis samawati wal ardi illa ar-rahmani 'abdan duk abin da ke sambai ko wanda suke sambai da wanda suke kasa sai sun koma ga Allah suna bayi to wannan ubudiyyatur rububiyya akwai ubudiyyatur rububiyya akwai ubudiyyatul uluhiyya ubudiyyatur rububiyya wannan dukkan wata halitta tana karkashin ta ko mutumin abin nan mumini da kafiri da fajiri da mai da'a ga ubangiji subhanahu wataala kowa yana karkashin wannan ubudiyya ubudiyya ce ta rububiyya to wannan tabbatarwa da bawa ko bawa ya tabbatarwa da kansa wannan ba shine yabo ba ubudiyyatul uluhiyya ita ce ta yabo ka wato ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala a matsayin kai bawan sa ne mai bautar sa kai bawan sa ne wanda kake bauta masa al-ubudiyya bi ma'ana al-abidu lillah ba bi ma'ana al-ma'bud bi ma'ana al-mu'abbad ba kai bawa ne ma'anar mai bautawa Allah to wannan wato daraja ce babba wato girmamawa ce bawa ya zama da irin wannan matsayi shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi annabinsa sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ta cewa shi bawansa ne saboda sifa ce ta daukaka Allah subhanahu wataala yace subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram in kuntum fi shakkin mimma nazalna ala 'abdina wa annahu lamma qama 'abdullahi الحمد لله الذي نزل انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دكان wasu gurare da suke gurare ne na daukaka Allah subhanahu wataala sai kira annabin sa da suran da sifar bawa saboda sifar bawa sifa ce ta daukaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko a tahiya kiraran da muke masa kenan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu تلات ذات قروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله فباوى إجتشي وشي باوى غلاني ما أنا شي مي بوتر ألاني فرقشين إيوكا كبنجي سبحانه وتعالى إكي باقر من درجة بچي باقر من وككا بچي العبودية بوتا دا ألا بوزما باوى ألا تنا نفهم باوى يزول كمال المحبة مع كمال الخشوع والتعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى كمال المحبة والظلم كمال المحبة وتسن باوى زمن قول ذا قريجي في تسن الله أكن كومي سنكما ya kaskantar da kansa ga gaba ga Allah subhanahu wataala, wannan ita ce ubudiyya. Idan mutum ya fifita Ubangiji, san Ubangiji akan san ko menene, sannan ya kaskantar da kansa gaba ga Allah subhanahu wataala, to wannan shine yake cikakken Abdullah bawa Allah. Sai khalaqtani ka halicce ni, wa ana abduka ni bawanka ne, wa ana ala ahdika wa wa'dika ni ina nan kan alkawarin ka ko yarjejeniya da muka yi da kai da kuma alkawarin da kai mu. Al'ahd shine abin da yake tsakanin bawa Allah da bawansa, da cewa Allah subhanahu wataala ya halicce shi ya kuma dauki alkawari a wajensa da zai bauta masa, ba zai bauta ba wani ba sai shi. Yaji cewa Allah subhanahu wataala wannan alkawarin da yayi da shi yana nan kansa, bai tashi ba. Alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an a'buduni hadha siratun mustaqim. Allah ce ban ashe ban mi alkawari da ku ba, ya ku ɗan adam, cewa ba za ku bauta wa shaytan ba, domin shi ya tabbata maki ne mai bayyana ƙiyayya gare ku, kuma ba mai alkawari da ku ba cewa ku bauta ba. Saboda alkawari ne tsakanin bawa da Ubangijinsa cewa zai bauta masa, sannan shi kuma Ubangiji subhanahu wataala ya alkawari zai saka wa bawa idan ya masa bauta, in ya bauta masa shi kuma zai masa gwaggwaɓan sakamako har ya fi abin da ya yi na bauta, zai ninninka masa ladansa. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih, zai ninninka masa. Wannan shine alwa'd, bawa ya dau alkawarin zai bauta wa Allah, shi kuma Allah ya yi wa dau alkawarin zai saka ma bawansa. To shi yana anan mai wannan istighfari, mai karanta wannan istighfari yana cewa yana nan akan wannan yarjejeniya da suke da Ubangiji na zai bauta masa shi kadai, kuma yana mai gasgata alkawarin da Ubangiji ya yi masa na sakayya. Da kamar yadda muka faɗa a wancan satin, wannan shine sharadi na mutum ya samu sakamako daga wajen Ubangijinsa, ya ji cewa aikin da yake yi umarnin Allah yake bi, ba al'ada ce ba, ba idan ganin idan mutane ba, ba dan a yi ba masa ba, ba dan kawai ya ga ana yi ba yake yi, ya ji cewa umarni ne na Ubangiji subhanahu wataala yake bi. Sannan kuma ya yi tare da fatan ya samu ladan da Ubangiji subhanahu wataala ya tanadar mu mai irin wannan aiki. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, imanan wa ihtisaban, a wasu hadisai man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Imanan shine bawa yayi imanin cewa abinda nan yake yi Allah ne ya umarce shi da shi yasa yake. Sannan wa ihtisaban yaji cewa yana wato fatan samun lada daga wannan aikin da yake yi. To shine Allah subhanahu wataala zai bashi takomashin da yake bawa mai irin wannan aiki. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sai a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Saboda haka bawa yana nan baina alqiyami bi ahdillah wat tasdiqi bi wa'dillah, zai tsaya ya ga cewa ya kiyaye alkawarin da ya yi wa Allah, kuma ya gaskata wa'adin da Ubangiji subhanahu wataala, wato alkawarin da Ubangiji ya yi masa na sakayya, shine wa ana ala ahdika wa wa'dika. Al'ahdu wannan abin da ya shafi shi bawan kenan, wal wa'du kuma abin da ya shafi Ubangiji shi kansa. Sai ya ce mastata'tu, baki idan dai iyawata, gwargwadon ikona, wanda kamar yadda muka faɗa wannan sharadi ne ga dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala ya wajabta wa bawansa, ya wajabta masa ne gwargwadon ikonsa, abinda duk ya fita daga ƙarƙashin ikon bawa Allah baya tambayarsa shi. Allah ba zai caje ka ba akan abinda bai baka iko a kansa ba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata, Allah baya kallafawa wata rai ya dora mata wani aiki sai abin da za ta iya. Ce fattaqullaha mastata'tu, ku kiyaye dokokin Allah gurgurdan ikon shi yasa hukuncin hukuncin shari'a kaka dukkan wani abin da ya gagarbawa to an sauke masa wannan ka'ida ce a cikin kowane hukunci na shari'a shi yasa malamai suka ce wancan aya fattaqullaha masfa'atu tana shiga cikin kowane hukunci ko menene in dai ya gagarbawa bawa ba zai iya yin shi ba to ya fadi daga kansa ba a cewa ko ta halin kaka sai yayi abin nan ba a kora masa shi in kaga an ce yayi to zai iya in ko ba zai iya ba to shi baya cikin ma waɗanda ake cewa su ba cikin waɗanda ake cewa su haji sai ka samu iko za kai zakka sai ka samu iko za kai layya sai ka samu iko za kai idan matar ka tirsasa maka ka je ka ci bashi to wannan matar ka ce ta matsa maka amma ba Allah ba shi Allah ta yi fattaqullaha masfa'atu ka duba wanda kaffarar azumi ta kama shi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka masa cewa ga halin da ya tsinci kansa ya zai kiwo matarsa yana azumi da rana azumin ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je inta bawa ko baiwa ya ce baya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je azumi 60 wato azumin wata biyu afwan azumin wata biyu ya ce to ba azumin ne ya ja masa wannan ba wannan matsalar ba daga azumin ne ta faru ba kuma 30 ma an ka samu matsala bare ya 60 ba zai iya ba annabi ya ce to ka je ka ciyar da miskinai 60 ya ce shi bai da komai kandama sai yake annabi ya shiga gida ya fito masa da kwandon dabino ya ce kaje ka ba fakiran gwaggo ya ce a gwaggo ai ba fakirin da ya kai annabi yana murmushi ya ce to tafi abinda malamai suka ce shi kenan ta fata da kansa har ma ya samu kwandon dabino ce ba wa miskini to shi wani miskini akwai miskini da ya kai shi aka babu shi ya koma gida da kwandon dabinansa shi kenan kafarar ta fata daga kansa to ko menene ba wa sai zai iya yin shi sannan shari'a take neman sa da shi in ba zai iya yi ba to shari'a ta dauke masa bal saukin shari'a ma ba wai kawai ba zai iya yi ba in akwai jigatawa da zai kai shi ga halaka ko ya jijjiki ba karami ba matuka to wannan ma ana masa sauki a kansa ba ma wasi ba zai iya ba kamar tsoho tukuk ana an dauke masa azumi dan wasu malamai cewa su kai ma ko ciyarwa ba sai yayi ba saboda shi kwata-kwata ma baya cikin waɗanda ake bukata su yi azumi to sannan da ya ce masfa'atu yana nuna maka cewa bawa Allah subhanahu wataala ya bashi iko yayi wani abu ba kamar yadda wasu kungiyoyi masu karkatacciyar aqida suke cewa dan adam duk abin da yayi to ba shi ne yake yi ba Allah ne yake cewa shi tirsasa shi ake sune al-mujabbira yace tirsasa dan adam ake cewa dan adam kamar ganyen itaciya ne bishiya da iska take kada shi kaga wannan motsin da yake yi saboda wannan kadawar iska ne in ta tsaya zai tsaya in ta kada gabas sai gabas in ta kada yamma sai yamma in ta tsaya cik ya tsaya cik suka ce to haka dan adam yake duk abin da yayi to ba shi yayi ba Allah ne to wannan bata ne dan adam Allah subhanahu wataala ya bashi istifa'a ya bashi gurgudan iko wanda saboda wannan ikon da ya bashi ne ubangiji subhanahu wataala ya umarni ya hadi saboda wannan gurgudan ikon da ya bashi ne ubangiji subhanahu wataala ya tanadi lada ya tanadi kuma hukuma duk wannan istifa'a din ita ce manatul amri wan nahi ita ce manatul thawabi wal iqab ubangiji zai saka masa saboda ya bashi iko ya kuma bi umarnin Allah yayi abin da ya sashi yaki ubangiji ya masa kuwa saboda yana da ikon yayi yaki don haka umarni da hani duk sun rate da wannan ikon da ya bashi don aka kore wannan ikon ta daga dan Adam aka ce ba ya da wani iko to kaga ba ya yi kuma da za a ce yi kaza bar kaza saboda an kore masa shi abinda zai sa yayi din ko ya bari sannan a gaba yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharrin abinda na aikata anan bawa yana neman tsarin ubangiji subhanahu wata'ala daga sharrin ayyukansa kaga ayyukan sai ya jingina wa kansa ba Allah ne ya tirsasa masa yayi su ba bai yi hujja da kaddara ba kamar yadda wasu karkatattu suke yin hujja da kaddara mutum ya aika ta'asa ya ce a yi muƙaddari ne ya za a yi ce Allah ne ya kaddara ya za a yi a nan bawa sai ya ce min sharri ma sana'atu abinda na aikata saboda ga aikin nawa ne duk da cewa mu musulmi masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun yarda cewa dukkan wani abu da kake gani yana gudana na ayyukan bayi halitta ce ta ubangiji babu wani abu da ba halittar Allah kamar yadda ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa ayyukan mu duka halitta ce ta ubangiji to amma wannan ba shi yake nuna cewa ana jingina wa ubangiji subhanahu wata'ala sharri ba a cikin aikin Allah kaka babu sharri babu sharri sharri kai dan adam kai ne zaka ga abin sharri amma ba wai aikin ne yake tattare da sharri ba tsantsa kace Allah subhanahu wata'ala lam yakhluqu sharra ba'd Allah bai halicci sharri tsantsa ba wannan sharri nisbi ne kai daga wajenka ne zaka gan shi haka barawo yayi sata ya saci abin da yake yi nisabin yanke hannu a kuma samu shaidu ko a samu ikirari ta bangaren sa cewa yayi sata a yanke masa hannu shi ba rasa hannunsa fa a sharri ne a wajensa shi amma a gurin Allah ba sharri bane shi ne rasa hannunsa kam ai ba zai ce alheri ya same shi ba zai ce wani hawo da ya fada masa amma a gurin ubangiji subhanahu wataala alheri ne saboda an tsarkake shi ya karta yannan duniya ya rasa wannan gafar in ya mutu akan tafarki na kwarai ubangiji subhanahu wataala zai sake halittarsa sabon fili ya sake aljanna ai ba da wannan halitta za mu shiga aljanna ba kakkaga ka koma ne ka dauka a koma da za ka shiga aljanna kowa sai Allah ya sake halittarsa za a halicci duk kowa sai an masa mai da halitta irin ta annabi Adam alayhi salam tuluhu 60 zira'a tsawon zira'i 60 to ubangiji baya halitta sharri shi yasa ba a jingina wa Allah sharri shi yasa yazo a cikin hadisin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cikin Bawul Istiftah wa sharru laysa ilayka bi yadika alkhayru kulluhu wa sharru laysa ilayka alkhayri duka naka ne amma sharri ba a jingina maka shi laysa ilayka ba a jingina maka sharri shi yasa aljannu lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai suka wayi gari an sanya tsaro mai tsanani an tsananta tsaro a sararin samaniya abinda suka saba zuwa sato na bayanai na labarai ya zama na babu wannan damar idan mutum ya je zai ji an biyo shi da jifa da garwashin tauraro saboda haka cikin maganganun da suke wujudansu sai Allah ya kaito mana wasu cewa anna la nadri a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada cewa anna la nadri mu fa ba mu sani ba asharrun urida shin sharri akai nufi ga wadanda ke bayan kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ku shiriya ubangiji ya so shi da ya so shi da kaga sai suka karkatar da magana sharri din basu ce ubangijin su sharri yayi nufi da su ba ko kuma shiriya sai suka ce sharri akai nufi to ne shine ladabi sharrun urida amma wajen shiriya sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada am arada bihim rabbuhum rashada ci kissar khadir zaka ga inda yake cewa wa amma safinatu fa kanat bi masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aiba fa aradtu an aiba ci wannan jirgin ruwa kuwa da na fasa ta wasu miskinai ne wasu bayan Allah talakawa da suke aiki da ita cikin cikin ruwa sai ne nufin illalatata kaga sai jingina nufin lalatawar zuwa kansa bai sai ce Allah yayi nufin lalatata sai ni ne nufin lalatata amma da aka zo magana da yaro ambal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yuhiqahuma tughyanan kubra wa arada rabbuka an yubdilahuma khayran min zakatan wa aqrab rahma shi fa arada rabbuka kaga sai jingina wa iradar sai ta da yake iradar nan ta alkhairi ce sai jingina ta zuwa ga Allah muna karanta a Fatiha ce siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima sai aka jingina ni'imar da Allah ya yi wa salihai annabawa da salihai sai Allah jingina aka jingina ta zuwa ga Allah amma da wasu aka ce ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi wa fushi ba sai aka jingina aikin zuwa ga abinda bina' lil maf'ul ghairul maghdubi alaihim ba ce ghairul ladzi ghadibta alaihim wannan ladabi ne sharri ba a jingina shi yasa anan yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare daga sharrin abin da ni na aikata ya jingina aikin zuwa gare shi yace abu'u laka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka ma'anar ina komawa gare ka ma'ana ina ikirari ina tabbatarwa da cewa kai min ni'ima ina komawa da ni'imar ka gare ni wannan ina tabbatarwa da cewa kai min ni'ima ni'imar duk da nake ciki kai kai min ita wa abu'u bi dhanbi ina kuma komawa gare ka ma'ana ina yarda cewa zunubi na nawa kaga ni'ima sai jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala ce ni'matika amma zunubi sai jinginawa kansa to abu'u bi dhanbi saboda ka abinda bawa ya gani wa ma bikum bin ni'matin fa min Allah duk abin da ku gani daga Allah ne na ni'ima ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ka gani ya same ka mai kyau to daga Allah ne abin da kuma ka ga ya same ka mara kyau to ka bincika kanka daga kanka ne shi yasa anan bawa yayi itirafi da ni'imar Ubangiji da kuma laifinsa ma'ana yana gaya wa Allah subhanahu wataala ya Ubangiji kullun ni'ima kake min minkal ihsan wa minni al-isaa kai kana kyautata mini ina munana maka ya Ubangiji wala ita ce gayar tirafi da bawa zai a gaban Ubangijinsa don har kullum bawa baya fita daga cikin ni'imar Allah kowane irin yanayi ya samu kansa a ciki to akwai ni'imar Allah ta tare da shi ba zai iya fita daga cikin ta ba saboda haka ihsanin Ubangiji kullun zuwa wa bayan sa yake yasa babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala la shay la ahada asbara ala adha min Allah annabi yace babu wanda ya fi hakurin tutarwa irin Allah yad'una lahu waladan wa huwa yarzuquhum suna cewa yana da ɗa shi ko yana ba su abinci su ce Allah yana da ɗa wanda babban laifi ne ba ƙaramin zaki ba ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ɗan adam kana zaki na ko me dace ka zage ni kana cewa na riƙe ɗa na riƙe mata da ɗa saboda zagin Allah ne ce Allah ce ce Allah yana da ɗa to amma duk da haka mai cewa din nan yana da da kaga sai da Allah ya bashi arzikin sa ya bashi da lafiyar sa ya bashi ci da sha yana ta kai kawo har ma yayi murnar Allah yana da da ga hali sai har yayi murnar wannan ya ci abinci ya more to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah hagu suna yin abin da yake ada ne cutarwa ce gare shi amma kuma shi yana ba su babu wanda zai iya wannan sai Allah haka abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi haka itirafi ne na bawa shi yasa bawa kullun ya rika yadda cewa yayi laifi sai yana daga cikin mataki na mutun ya samu rangwame ya yadda da laifin sa ko a gaban alƙali ko a gaban alƙali wanda bai wahalar da shari'a ba yakan samu rangwamen horo sama da wanda sai da aka yi ta artabu da shi aka yi ta neman dalilai sannan aka cakke shi sannan ya aka amma shi bai yadda ya yi laifi ba to bawa yadda zai itirafi gaban ubangijinsa cewa ya yi laifi to wannan shi kansa tawassuli ne wasila ce wato tsani ne da zai sa ya samu rangwame daga ubangiji subhanahu wataala shi yasa ya ce abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li don haka ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant saboda babu mai gafarta zunubai sai kai ba mai iya gafarta ma wani zunubinsa duk wanda zai ce akwai wata aqida wato wanda zai iya gafarta ma wani to wannan aqidar bata ce shi wanda zai iya gafarta ma wani zunubinsa wanda zai iya cire ma wani imaninsa mun karkaranta a cikin wasu littafai da sunan karamomi na waliyyi a ce akwai waliyin da zai iya zare maka imaninka a yadda kai ba daidai ba kai masa inkari to kawai sai ya zare imaninka in ya yadda da kai ya huce ya dama ka da kai in bai huce ba ka mutu kafin to shi mutumin kwarai har kullum so yake ga dan uwansa ya mutu mumini ba zai so ka ta bare dalibinka almajirinka muridinka kuma ka so masa mutuwa ka da kafirci kai kake da kuma face ibada nan kai kake bayarwa yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce shi shiriya a hannunsa take da kana ga akwai wanda zai bari cikin bata ka duba yadda ta fama har Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai fa ba za ka shiryar da wanda kai kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin babu mai gafarta zunubai sai kai to wannan shine sayyidul istighfar wannan a dunkule a takaice na yi muku bayanin abin da ya kunsa amma ma abin da suke karkashin su sun fi wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qalaha wanda ya faɗi wannan hina yumsi lokacin da ya kai yamma wato da yamma fa mata min laylatihi sai ya mutu a daren sa da khalal jannata wa man qalaha wanda ya faɗi wannan hina yusbihu lokacin da garin da ya waye gari fa mata min yawmihi ya mutu a yinin sa da khalal jannata zai shiga aljanna wani alkawari ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da ubangiji subhanahu wataala ya yi wa wanda ya faɗi wannan faɗa a nan ba wai ana nufin kawai ka faɗa shi kenan ka zama na aljanna ba ko me ya kaje ka yi idan kuka kula za ku ga cewa istighfari ne da ya kunshi ma'anoni da dama kuma dukkan wani abu da ake so ka yi na tasbihi ne na zikiri na istighfari yana da kyau ka halarto da ma'anonin abin da kake ya zama da daga zuciyarka yake fita ba kawai fatan bakinka ce take maimaita abin da baka sani ba shi ne ma'anar a zauna a fassara maka kalma-kalma to harafi-harafi ka fahimci me ake nufi saboda yayin da kake faɗa ka san me kake faɗa wannan abin da harshenka yake furtawa ya dace da abin da ke zuciyarka yayin da kake furta abin da baka san me kake faɗa ba to ya za a yi tabbatar da ka gaskata abin da kake faɗa ko ya gaskata dan baka san ba me kace ba to shi yasa yana da kyau addu'o'i da muke karantawa mu kokari mu fahimci ma'anonin abin da muke karantawa addu'o'i da ake da safi da wanda za mu yi kansu shine amfani zama a karanta irin wannan littafin wanda suka kunshi addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam don a kusanto da ma'anonin su zuwa ga masu karanta su to san me suke karantawa yayin da suke karatun kuma su ka halarto da wannan ma'anonin cikin zukatan su to wannan shi zai amfane su malamai suna cewa duk sanda ake ce da khalal janna ana nufin ma'al din sa karshen lamarin su zai shiga aljanna yana yiwa ya mutu da wasu laifuka wanda za su sa Allah subhanahu wataala ya masa horo a kansu amma dai baya cikin waɗanda za su zauna a wuta karshe dai sai ya shiga aljanna wannan shine ma'al wannan ba yana kore cewa shikenan kullum da safe mutum ya faɗi wannan kuma ya je ta abin da ya ga dama ba saboda in ya mutu kawai aljanna zai tafi in yamma ta yi ya faɗa kawai in ya mutu aljanna zai tafi inda haka ne to kowa sai ya fake da wannan ta ne shi ta aika aika abinda ake nufi ma'al ake nufi yayin da bawa ya halarto da waɗannan ma'anonin duka a zuciyarsa babu shakka wannan cikakken mumini ne wato mumini ne saboda mumini ko babu yadda za a iya zauna a wuta har abada ko ya shiga wuta to ubangiji subhanahu wataala zai fito da shi da ceton annabawa da ceton mala'iku da ceton bayin Allah na kwarai da cetonsa shi kansa ubangiji zai iya kuma gafarta masa ya yafe masa laifukansa idan wasu laifuka ne da suke tsakaninsa da shi san laifin da kai tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala wani abu ne da ubangiji zai iya yafe maka amma in wani ka cuta to wannan tsakaninka da shi dole sai ubangiji ya nufi sabi dole sai ka fuskanci wannan hisabi sai ce wa fitin bizi an abi hurayra ta anna ababakar da siddiq radiyallahu anhu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qurni bi shay'in aqulu idha asbahtu wa idha amsaytu ya zo cikin jami'ul tirmidhi daga abu hurayra ta Allah ya kara masa yarda yace abubakar siddiq Allah kara masa yarda yana ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burni bi shay'in ya rasulullahi ka umarce ni da wani abu aquluhu idha asbahtu wa idha amsaytu da zan fada da yam da safe da zan fada kuma da yamma kana sai annabi yace kul ka ce allahumma alimal ghaibi wash shahada ya Allah masanin abinda yake boye da masanin abinda yake fili fatir as-samawati wal ardh mahalicin sabbai da kasa rabba kulli shay'in ubangijin komai wa malikahu kuma mai iko a kansa ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirki ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina da sharrin shaytan da shirkarsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an ko in aikata wa kaina wani laifi wani mummunan aiki au ajurrahu ila muslim ko in jashi in kai shi ga wani musulmi kullu ka fade shi idan asbahta idan gari ya waye zaki kasuwa kullu idan asbahta ka fada idan yamma ta yi wa idan amsayta haka nan idan asbahta idan gari ya waye wa idan amsayta da kuma idan yamma ta yi tai maka wa idan akhadta madja'aka da kuma idan ka zo kwanciya qala tirmidhi yace hadha hadithu hasan sahih hadisi ne hasan kyakkyawar ingantacce wannan shine hadisin Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi Abu Dawud at-Tayalisi ya rawaito shi da hanyar Tayalisi Tirmidhi ya rawaito shi Ibn Abi Shayba ya rawaito shi Imam Ahmad da Imam Bukhari a cikin littafin Sakhalta Af'al al-Ibad da Darimi a cikin Sunan haka da Ibn Hibban ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa Sahih Ibn Hibban haka nan Nasa'i ya rawaito shi a cikin As-Sunan al-Kubra ko kuma a cikin Amal al-Yawm wa al-Layla. Haka nan Tabarani ya fitar da shi a cikin littafin sa Addu'a, da Al-Hakim da Abu Ya'la da malamai da yawa, malaman hadisi sun kawo da hadisi a cikin littafin su. Kuma Imam Tirmidhi kamar da kuka gani ya inganta hadisin, haka da Ibn Hibban shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sa, yana nufin ya inganta shi. Haka nan Al-Hakim shi ma da ya kawo shi a cikin littafin sa ya inganta shi. Al-Imam Az-Zahabi ya tabbatar da shi ba tare da ya masa gyara ba. Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin littafin da ya yi da Ta'ijul Afkar bi takhrij ahadith al-Imam Nawawi shi ba a ciki ya inganta hadisin har zuwa kan Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. A wani hadisi Ibn Taymiyyah ya kawo shi a cikin asalin wannan littafin shi ne Al-Kalimut Tayyib. Ya kawo shi da riwayar Tirmidhi zuwa inda yake cewa min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirkihi iya nan, sai kuma ya ce Ibn Taymiyyah bayan ya kawo shi zuwa nan, sai kuma yake cewa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa ana aqtarifu ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim azwa gashi. To da ya kawo shi zuwa wa shirkihi, sai kuma yace wa fi riwayatin, an gane ko? To wannan karin daga wa ana aqtarifu ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim har zuwa ƙarshen hadisin wa idha akhadta manja'aka, baya cikin wannan riwaya ta Tirmidhi, baya cikin wannan riwaya ta Abu Huraira, baya cikin riwayar Abu Huraira. Wannan ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As da kuma Abu Malik al-Ash'ari, su suka rawaito wannan. Shi Ibn Taymiyyah wahabin da aka samu a cikin littafin sa Al-Kalimut Tayyib shine da ya kawo cewa fi riwayatin, mai karatu zai dauka wa fi riwayatin da Tirmidhi, amma dai ya bambanci cewa wannan riwaya ba ɗaya bace biyu ce, amma kuma mai karatu zai ɗauka duka riwayar Abu Huraira ce. Da ya ce wa fi riwayatin za a ɗauka duk riwayar Abu Huraira ce, ba ina nufin Tirmidhi ba, za a ɗauka duk riwayar Abu Huraira ce. Shi kuma Ibn Qayyim da ya zo ya ɗau littafin malaminsa, kamar yadda na faɗa muku a wancan satin, asali wannan littafin malaminsa ya ɗauka Al-Kalimut Tayyib, sai ya masa muqaddima wanda muka yi ta karatunta shi watanni ko shekaru ma zan cika wannan fawaidin zikir din, wannan duk Ibn Qayyim bai kara su. Sai kuma ya ɗauko hadisan da Ibn malamin sa ya kawo a cikin Al-Kalimut Tayyib ya kakkara wasu, sai ya tashi littafin sa. To shi inda ya zo aka kara samun kuskure, sai ya cire wa fi riwayatin din ma gaba daya, sai hadisin ya zama gaba daya a matsayin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala. A cikin littafin Khalqu Af'alil Ibad na Bukhari, wannan karin ya zo a cikin sa riwayar Abu Huraira ta hanyar Shu'bah, to amma wannan riwaya ce shadda, saboda duk ilahirin manyan malaman da suka rawaito hadisin daga Shu'bah, an rawaito hadisin daga Hushayb da kuma riwayar Shu'bah, duk wanda suka rawaito shi daga Shu'bah babu karin, yake nuna maka cewa wannan riwayar karin cikin hadisin Abu Huraira bai tabbata ba ta wannan hanyar. Haka nan ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad ta hanyar Layth ibn Abi Sulaym daga Mujahid, yace qala Abu Bakar, sai ya kawo shi har da wannan karin. To amma isnadin sa mursal ne da'if, kuma Layth ibn Abi Sulaym ga wanda suka san ilimin hadisi da rauni ne. Abu Dawud ya fitar da hadisin da Tabarani a cikin Al-Mujam Al-Kabir da littafin sa Musnad Ash-Shamiyyin, ya fitar da hadisin daga Abu Malik Al-Ash'ari wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umarce mu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna an naqula. Abu Malik Al-Ash'ari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu fada idza asbahna wa idza amsayna, idan muka kai safiya ko muka kai yamma, wa idza aqta'na ko muka zo kwanciya gurin kwanciya mu, ala furshina muka kwanta akan abin kwanciya mu, ya umarce mu mu fada. Ya yazo a cikin ruwayar Abu Malik Al-Ash'ari ga yadda yake, اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نختلف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم هكذا أشكين رواية أبو داود دولة نسكي تاردشي ولا إسناد ينادي كيو سيدي أشكين سأقوى انتباع فكان شريه دا أبو مالك كمين دا أبو حازم إيكي فلا شريه فكان شريه وانا شيرويته حديثا دقا أبي مالك الأشعري أما بابو هدوا سكانين سورا كأفين كيبي أسناد سيدي وانا حديثنا أبو هريرة زي كارففيشي زي كارففيشي قال لك شيء إسناد سحسن هكذا يا رو أشكين جامع الترمذي da kuma littafin khalqu afali al-adabul mufrad da Imam al-Bukhari da littafin addu'a na Tabarani hadisin Abdullah ibn Amr yana cikin Jami'ut Tirmidhi hadisin Abdullah ibn Amr wanda yake cewa wani da ake kira Burashid al-Hubrani yake cewa nazu wurin Abdullah ibn Amr ibn al-As sai da ce da shi hadithna mimma sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ce ka gaya mana abinda ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wato shi wancan Abu Rashid yake tambayar Abdullah ibn Amr cewa ka gaya mana hadisan da ka ji a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah ibn Amr sai jefa masa takarda da take gaban sa wanda cikin ta akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi hadha ma kataba li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda manzo Allah ya rubuta mu yana nufin ya rubuta masa ya umar ya ba shi dama ya rubuta ko wanda ya rubuta masa annabi ya daukan abin da ya rubuta da hannunsa ma'ana ya rubuta ya rubuta hadisan sa cikakke saboda ka wanda yana nufin kamar ka ce gwamna ya gina mana kaza ya yi mana gina mana asibiti ai umarni kawai ba aka yi amma magida ne suka gina asibiti dole shi suke kira al-majazul aqli a lugha yake cewa sai na dubi cikin wannan takarda sai naga cewa Abubakar As-Siddiq ya ce ya Rasulullah allimni ma aqulu idha asbahtu wa idha amsaytu ka koya min abinda zan faɗa da yamma da safe ko da yamma sai ya ce da shi ya Abubakar qul ka ce Allahumma fadir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa ash-shahada la ilaha illa anta rabb kulli shay'in wa malika أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم سوره كان قالوا من ده yake cikin ruwayar Abu Huraira ya zo ne a cikin hadisan wadannan sahabban guda biyu hadisin Abu Malik al-Ash'ari da kuma hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As sauran ka hade su a cikin wannan siyaki guda daya kuskure an fahimta ko to aka hadisai biyu ne anan daya daga farko da yace wa fitir bizi har zuwa wa shirkihi wannan hadisin Abu Huraira ne daga wa an aktarifa wannan kuma karin ya zo ne kawai a hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As an gane ko saboda haka shi abin da ya hade su guri guda a matsayin hadisi saboda in ka ga karshe kalin tirmidhi hadisin hasan sai ka dauka cewa hadisi ne guda daya to kaga wannan kamar yadda muka faɗa hadisin ya tabbata kuma yana nuna abinda mutum zai faɗa shi ma da safe ko da yamma a ciki yana cewa Allahumma alim al-ghaib wa shahada ya Allah kai ne ya Allah ya masanin al-ghaib wa shahada abinda yake boye da abinda yake sarari Allah subhanahu wataala shi kadai ya san gaibi babu wani wanda ya san gaibi a sama yake ko a ƙasa yake mala'ika ne ko annabi ne sai Allah Allah shi yake ganin dama ya sanar da bawansa abin da ya so ya sani amma al-ghaibul mutlaq cikakken gaibi wannan na Allah qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah kace wanda suke sambai su ne mala'iku da wanda suke kasa ba wanda ya san gaibi sai Allah haka mala'iku ba san gaibi ba annaba ba san gaibi ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanar da bawansa ba kan Allah li yutli'akum ala al-ghaibi walakin Allah yajibu bi rusulihi man yasha Allah subhanahu wata'ala bai tsinkaye da ku san gaibi amma yana sanar da bawansa abin da ya ga da banzaninsa abin da ya ga dama alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul shine masanin gaibi baya nuna gaibinsa kowa sai wanda ya ga dama cikin manzaninsa ya tsinkaye da shi wani abu to abin da ya sanar da shi ya sani to ya fita daga gaibi da ake cewa gaibi wannan ya zama ilimi ya zama mu'jiza ga annabin da ya fara bayyana wannan in kuma wani malami ne Allah ya sanar da shi wani abu ya ga ya sanar da kai abin nan kai baka san shi ba shi ya san shi a gurinka kai ne yake gaibi amma ba gaibi bane tunda gashi shi ya riga ya sani an fahimta kai tunda dai baka sani ba kai gaibi ne a wajenka amma a wajen hakika abin ba wai gaibi bane gaba daya shi yasa baka fitowa kace annabi ya san gaibi in ka faɗa ka to ya za ka yi da maganganun Allah da ya ce babu wanda ya sani in ka ce to ai annabi ya ba da labarin abin da za a yi nan gaba har tashin alkiyama ka ce kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru to waye ya sanar da shi Allah ne inda Allah bai sanar da shi ba zai sani ba duk abin da kai ya sani to Allah ne ya sanar da shi kaga shi kenan gaibin waye ya san shi Allah ne da ya bai ga dama ba zai sani ba saboda ka ya sanar da shi abin da ya ga dama kaga bai sanar da shi sanda za a tashi a kiyama shi yasa da aka tambaye shi yaushe za a tashi a kiyama ya ce bal basulu anha bi alama min as-sa'il da Allah ya sanar da shi ba zai sani to kuskuren da ake yi shine ba a bambance gaibi din me ake nufi da gaibi yanzu akwai abin da ka sani ban sani ba abin da na sani ba ka sani ba abinda din na sani baka sani ba kai a gurinka gaibi ne amma kuma a kira shi gaibi a ce na san gaibi dan na san abinda baka sani ba annabi da sallallahu alaihi wasallam da ya ga ummarsa abubuwan da za su faru ba su faru ba amma ya ba su labarin za su faru cikin manyan manyan asharatu sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dujjal zai bayyana annabi isa zai bayyana mahdi zai zo rana za ta fito daga fadarta duk waɗannan abubuwa ba su faru ba amma kuma muna da ilimin faruwarsu cewa za su faru shi ke nan sai mu yawo muna cewa mun san gaibi ba cewa mun san wani abu da bai faru ba Allah da annabi bai gaya mana ba za mu sani ba shi ma kuma da Allah bai gaya masa ba zai sani ba to shi yasa za ka ga alkur'ani ya zo da cewa Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu ghaiba wannan qur'ani ne karara kace taskokin Allah ba a hannuna suke kuma kace ban san gaibi ba alqur'ani ne ba wai magana ba wani ne ba alqur'ani ne ce kace ban san gaibi ba sai wani zo ce ba ka san annabi ya za ka ce bai san gaibi ba ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu ghaiba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وهو سبيل السوء سو لك إيرو مونن أبين ما ماكي تقول ما لم يتكركني شي واشي بل يدعى شي النبي بيسان غيبه تو انك شي النبي يا سان غيبه تو هذاك إذا بغن غنون دا الله يجي النبي الله دي بيسان مي ري فقامة هو بيئي فقامة antum a'lamu abillah so kuskure ne Allah subhanahu wataala ya bawa annabawansa mu'jizoji ya sanar da su wani abin da su za su fara sani cikin al'ummarsu ga ya musu in ba dan sun ga ya musu ba za su sani ba amma su ma ba dan Allah ya ga ya musu ba za su sani ba shi kaga gaibin da Allah ne shi yasa alqur'ani ayoyi ba daya ba ba biyu ba alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahada shi ne abin da ya san wanda yake abin da yake boye da wanda yake fili ana cewa lokaci ya yi za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai a lafafin da da ba da lafiya da su 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 da